من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ta'alifin Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai Allah ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da ƙara biyayya da soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke cikin littafin nan na umurni Allah ya ba mu ikon koyi da shi abin da ke ciki na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantarsa a karatu da ya gabata babi na ƙarshe da muka karanta shi ne babu ma ja'a fi sifati idami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato babi da ke bayani akan siffar miya ko mahadin abinci ko kori ko guduban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan babi mun yi darasi akalla guda shida darasi na 38 da 39 da 40 da 41 da 42 da 43 akalla darasi guda shida ne a ciki kuma mun yi bayanin akan abubuwa da dama da fiyayyen halitta tsira da amin distabbata a gare shi yakan dage da aiki da su musamman a ɓangaren abinci abin sha ko abin mahaɗi da abinci hikimar karantawa shine mu dage mu yi aiki da waɗanda Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da su yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 44 muna wata na Jumada'ula hijira shekara ta 1440 insha Allah yau nawa ga wata yau 14 ga wata ko abin da ya kama da wannan 13 ko 14 na'am za mu tashi akan babi na 27 insha Allah ta'ala ina ga wanda yace 13 yana kula ga wuni ne wanda yace 14 kuma maybe daren yake fara dubawa ina ga wannan zai kawo ƙarshen sabanin ko daren yaushe muke ciki daren wace rana daren litinin a magana mafi inganci muna daren litinin amma sabanmu da aiki da tsarin da ba namu ba sai ya sa ba ka tunanin wa'yan shiga litinin sai 12 ta wuce
saboda kana kula da agogonka ko kuma tablet dinka ko wani smartphone dinka ko wani abu daga ya nuna maka cewa kana sai ka ga monday sai ka ce okay to an shiga amma a shari'ance tuntunin mun shiga litinin din tun daga faduwar rana insha Allah ta'ala na'am babu ma jaa fi sifati wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda ta'am babi da yazo cikin bayanin siffar alwalan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a yayin cin abinci kamar da muka bayyana alwala iya daukan ma'ana guda biyu akwai alwudu al-lughawi akwai alwudu al-shar'i akwai alwala na harshen larabci akwai alwala na shari'a alwalar shari'a ita ce alwala da muke yinta ta bangaren wanke fuska wanke hannu shafan kai shafan kunne wanke kafa gabanin nan kuskuren baki da kuma shega ruwa a hanci wanda take kira alwudu ash-shar'i wanda ta zo koda cikin suratul ma'ida aya ta 6 da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan aya ta suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 6 na karantar da mu alwala ne na shari'a wanda muke yin ta gabanin azhar al-asr maghriba isha asuba mafhum tayyib wanda yace alwudu ash-shar'i alwudu al-lughawi alwala kuma na harshen larabci shine wanke hannu da kake kaman gabanin ka ci abinci ko mutun ya shiga ban daki ya kama ruwa sai ya fito sai ya dauki koda wani abun wanke hannu sabulu ya dora akan hannun nasa ya mulka ya wanke hannunsa ya tsaftace hannun daga najasa ko kuma su kwayoyin cututtuka da yake zato sunansa shi ma alwala a shari'ar larabci dukkan abin da kake don ka tsaftace wani bangaren jikinka sunansa alwala mafhum tayyib to haka wannan babi zai karantar da mu alwalar manzon Allah tsira da aminci sabata kai shi lokacin cin abinci a babin kenan akwai abu biyu yana magana akan wanke hannu ne ko kuma yin alwala ta shari'a abin da yake fara zuwa tunanin adam shine wanke hannu amma babin yana magana hatta alwala ta shari'a yana kore yin ta gabanin cin abinci a dauka a matsayin sunna ne saboda duka biyu sun shiga ciki don akwai wanda suke da al'ada misali na larabawa ko da a yanzu akwai wanda suke da wannan mutum zai ci abinci sai je alwala ta shari'a sai ya zo zai ci abinci irin waɗannan ana ta yin su misali na tuna lokacin muna karatu a tsangayen Qur'ani in zan ci da lokacin da abin ya faru wajen suna ga 1978 akwai manyan garda da suke gabanmu mu ne ƙananansu abinda suka karantar da mu a tsangaya shine in mutum yana rike da Qur'ani ya yi hutu kai abinda ke kansa zai je tsarki ne so da aka shi hutu a wurinsa yana walwala tsarki ma kansa amma ba alwala ba so da aka sai mutum ya tashi ya yi hutu sai ya je shi ya yi tsarki sai ya dawo kuma tsarkin sai ya wanke inda hutun ya fito wai ya yi shi ke na ya tsarki gaskiya ta Allah haka muka sani sai daga babu ta fahimci ashe ma ai in an yi hutun alwala yake warwarewa amma ce yake in kai hutun sai dai ka je ka wanke inda hutun ya fita kuma in ka je ka wanke sai ka daka dauki Qur'aninka kisa bil hakika a takaitattun shekarun nan fa an ci gaba a sunna a Najeriya fahimtar addini ya karu matuƙa da gaske wasu abubuwan da suka faru shekara 40 in ka fade su wani masu rika tunanin a ƙasar nan aka yi duk wadanda suna da yawa sai mu gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imar fahimtar addini ko matsalan aure kadai in ka dauka kaga irin yadda ake badakala a da a cikin sa abin babu dadi babu dadi kwata-kwata wani abin ma babu daɗin a fade shi kawai ya zama wa sirrufi ma yusarrufi ke don fadansa babu alkhairi a cikin kwata-kwata Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya don haka wannan babu yana magana akan wanke hannun kuma yana magana menene matsayin alwala gabanin cin abinci sannan yana magana akan wanke hannu bayan cin abinci da kuma menene matsayin alwala bayan an wanke an ci abinci na'am حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وأن حديث يقول أحمد بن مني قال يجي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يا باب العباري أنا أيوب دقا أيوب ابن أبي كلاب عن ابن مليكة عن ابن عباس دقا عبد الله بن عباس الله يكارى ما سيدا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ظن الله ديرا من تسبت قريش خرج يأكل من الخلاد كما تبني فقرب إليه الطعام سأك مقصن تود أبن تقريش فقال سيسكة ألا نأتيك بوضوء شم بلا مكامك روان الولا بدن أي الولا قال إنما أبنسني كلي أمرت بالوضوء أني أمرني كيين الولا إذا قمت إلى الصلاة idan zan miƙe dan yin sallah ne ba dan cin abinci ba zan kalli karatun da dan gaggawa saboda babi na farko da nabi ina so mu hada su yau gaba daya maybe insha Allah ta'ala ya tsaya gurbin darasi da bawo sati da ya gabata ko kuma na san babin bai da bayani mai zo Allah ta'ala ya taimake mu
amin
na don haka yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi inji dan Abbas kharaja ya fito min al-khala daga bandaki bima'ana ya fito daga matsuguni na biyan bukata fa qurriba ilayhi at-ta'am sai aka matso masa da abinci gare shi yana kokarin cin abinci fa qalu sai suka ce ala na atika bi wudu'in anai ba za mu kawo maka al-wudu ba in kace al-wudu asa wawul fatha ya zama al-ma'u alladhi yutawaddau bihi ruwan da ake alwala sai a ce masa al-wudu al-wudu sai a sa wawul fatha in kace al-wudu aka sa wawul rufu'a kuma ya zama aikata alwala sun kace al-wudu ita alwalar kanta yinta al-wudu kuma ruwan da ake alwala da shi to ala na atika bi wudu'in shine ba za mu zo maka da ruwan alwala ba ba wai da alwala ba za mu zo maka da ruwan alwala ba kala sai yace innama abun sani kadai umirtu an umurce ni bil wudu da yin cikakkiyar alwala ta shari'a idza qumtu idan zan miƙe ila salat zuwa ga sallah kaga innama adatul hasr ne abun sani kadai da babu dadi babu ragi ana yin alwala ta shari'a ne idan za a yi sallah ba idan za a ci abinci ba mafhum tayyib amma kuma cewa ya fito a bandaki aka gaya mar bai kuma kore cewa ya riga ya wanke hannunsa a cikin bandakin gabanin ya fito na cin abinci saboda sunna ta karantar da mu da cewa mu wanke hannu gabanin mu ci abinci wannan al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci a sunna bayan karawa juna da malamai suka yi na ilimi wanda za mu yi magana a kai nan gaba insha Allah ta'ala musamman ma wajen cin abinci ana so a sunna mu rika ci in ka ci abinci da cokali kai bid'a ba kai bid'a ba babu malami da yake ake kula da shi a matsayin malami a duniya da yace cin abinci da spoon bid'a ne amma malamai sun amince da cewa kuma wanda ya ci da hannu ya fi dacewa da sunna shi wancan da ya ci da cokali babu wanda ya ce ya bid'a ko babu wanda ya ce zai fi a shari'a matukar ya kiyaye ka'idodin yin alwala a yi cin abincin amma wanda ya wanke hannunsa wanki na shari'a ya ci da hannunsa na dama ba da hannun hagu ba sai dai ga wanda kuma yake da uzuri da daman kaman ba lafiya ko hannu da yake da shi wannan babinsa daban ne sai ci da hannun dama to wannan kuma yake kara bayyana mana ya fi falala musamman wannan hannu din a wanke shi wankewa na shari'a a ci abinci iya da falala da dama a cikinsa akwai wani clinical nutrition journal da ake rubutawa a turai journal na isa international journal a reputable one clinical nutrition journal a ciki suna cewa cin abinci da hannu yana taimakawa wajen ba wa mutum kariya daga type 2 diabetes cin abinci da hannu ba da cokali ba binciken zamani na likitanci ya tabbatar da wanda yake da type 2 na diabetes Allah ta'ala yana kare shi daga wannan cuta dalilin me dalilin cin abinci da hannu suka ce yana da alaka da speed din da yake ci na biyu kuma da abin da hannun nasu yake cirewa lokacin da ake cin abinci da shi din na biyu suka ce cin abinci da hannu yana improving digestion wato kaman me zan ce da Hausa narkewar abinci da tacewa a ciki kaman abinci in ka ci ya zama ya narke kuma ya yi amfani a me a jikinka suka ce a jikin hannun dan adam ya tsunsa da tafin hannunsa akwai abin da ake kira normal flora in kana ci abinci hannun yana fitar da shi da yatsunka a cikin abincin yana hadawa
wannan yana taimakawa da ikon Allah wajen sanya abincin da kake ci ya rika narkewa a cikin, kuma yana taimakawa wajen yin maganin wasu ƙwayoyi na bacteria da ke taba jikin hajjinka wanda abincin ke samu a ciki. So shi yasa idan mutum zai iya tsaftace hannunsa na dama, tsafta mai kyau, ya ci abinci da shi, to yana samun fa'ida ta likitanci bayan amfanin da yake masa na addini shine ya aikata sunna ko kuma koyi da abin da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi. Wannan shine kadan daga cikin fa'idodin. Wallahu ta'ala a'lam. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الخويلد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأوتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي أفأتوضأ. وانا حديث يقول لك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة Sufyan bin Uyayna Allah ya masa rahama ya ba mu labari an Amr ibn Dinar daga Amr ibn Dinar an Sa'id ibn al-Khuwaylid daga Sa'id ibn al-Khuwaylid an ibn Abbas daga sahabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kale yace kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-Gha'id manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya fito daga matsuguni al-Gha'id wato kenan daga masayi ban daki fa'utiya bi ta'amin sai aka kawo masa abinci faqila la sai mai magana yace masa ana ta tawadda shi manzon Allah ba za ka yi alwala irin ta shari'a ba faqala sai yace a usalli afa atawadda shin nace maka ina fitowa sallah zan yi bare ka ce nayi alwala manufa kenan shine cewa mai wanda yake so yayi sallah da yake so yayi alwala amma ga tambaya ɗan uwa mutum ne musulmi kuma sai ya dauki dabi'ar zama da alwala shin wannan yana da falala ko bai da shi yana da falala irin ta in ka duba cikin as-salimul batal fi tasaddi li saharatil ashrar na daktar wahid abdusalam bali hafizahullahu ta'ala ya bayyana cewa na daga cikin matakan da Allah yake kare mutum daga sharrin shaydan musamman aljani da ke shiga jikin mutane na cutar da su musamman mata daga cikin abin da Allah yake kare mutum daga wannan shine yawan zama da alwala idan namiji na yawan zama da alwala ko mace a mafiya yawan lokaci Allah ta'ala yana ba su nasara akan shaytan iblis da kuma aljannin da ke shiga ciki na biyu idan ka duba cikin ikhtida'us siratul mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim na shaykhul islam rahmatullahi alayhi yana cewa ya kawo hadisi na abu dawud rahmatullahi alayhi da manzo yake cewa la yuhafid alal wudu illa mu'min babu wanda ke muhafazan kokarin kiyaye alwala sai wanda yake mumini so da haka kokarin zama da alwala yana daga cikin abin da ake siffatawa daga cikin siffofin babu iya wannan juriya sai wanda yake mumini mafhum tayyib da wanda yake bayyana mana muhimmancin kokarin zama da alwala a lokuta da dama kuma ita alwala idan ka saba yinta koda bata warware ba in ka sabunta baka yi laifi ba sannan kuma idan ka yi ta sunna ne in kai alwala ko sai kai nafila da ita kana yin alwala ko sai kai nafila da ka biyu ana kiranta sunnatul wudu ita ce sunna da Bilal bin Rabah radiyallahu anhu yake yawan yi mu duba cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna na shaykhul muhaddis Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi cewa duk lokacin da alwala yake yin nafila da ka biyu harfiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya ga Bilal a cikin aljanna sai ya ce Bilal sami'tu khashfata da alayka fil janna ya ce ya Bilal na ji motsin takalmanka aljanna kana da iya kawai sai ji karin takalminka aljanna ya ce amma ba wanda ne abin mamaki ba sai na ganka aljannan kana gaba kuma ina ganka a baya to shi ne ban gane ba inda matsala take shi ne ni annabi ne kuma sai na ganka a gaba kuma ina baya a cikin aljanna malamai sun yi fassara guda biyu fassarar farko suka ce da ya tambayi Bilal me kake yi na ibada sai Bilal ya ce ina da wata dabi'a shine ba na yin alwala face na ina fina raka'a biyu da ita na biyu daga cikin fassarar da malamai suka shine idan fiyayyen halta zai je wuri Bilal yakan wuce gaba annabi yana binsa a baya sai ya riƙa kiliyarin hanya gare shi in ya ga kaya sai ya ɗauke in ya ga abin da zai cutar sai ya ɗauke yana tafiya a gaba a duniya duk inda za a je shine a gaba yana gyara hanya da aka je aljanna sai Allah ya ce to wuce gaban annabi kun ba ba iya bayyana darajar biyar da ta annabi ba sai dai wata dabi'a da ya dauka a duniya ya sadaukar da kansa dan ita, to bari a ji aljanna ma a masa wannan karar. Sallallahu alaihi wasallam. Ke za su habbai sun ji daɗi sun rayu da shi sun masa hidima, mu yanzu labari muke ji. Da yana raye da za ka gamu a nan ne, duk muna can fada mu haɗe da shi. Ai ba wannan ke magana masallacin annur da yana raye. Mu ma sai mu je can majalisinsa mu takwasa. To amma Allah ta'ala ya jarabe mu san da ya wuce mu muka so. Mu ma kuma da irin falalarmu. Wanda suka zo ɗan baya gare su su ma suna da falala. Ga hadisin Abu Dawud rahimahullah yake cewa waɗanda suka zo ƴan bayana suka yi imani da abin da nazo da shi, yace wa sahabbai ɗaya daga cikin su idan yayi aiki Allah yana bashi lada ba daraja ba, ladan mutum 50 a cikin ku sahabbai. Suka ce a cikin su, yace a cikin ku mutum 50 ba a cikin ku ba, a cikin ku mutum 50. Darajar sahabbai ta tabu, amma lada annabi yace Allah zai ba mu ladan mutum aikin mutum 50, saboda mu ne asalin alladina yu'minuna bil ghaibi. Ba mu gan shi ba, ba mu taɓa rayuwa da shi ba, ko hotonsa ba mu gani ba, kuma wallahi mun amince da ya zo ya tafi, kuma mun amince abin da ya zo da shi gaskiya ne. Wannan shi ne asalin imani da gaibi, shi ne babu wanda a cikinmu ya gan shi, babu wanda ya ga almajiransa su Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhu, babu wanda ya ga almajiran almajiransa irin tabi'ai, amma wallahi mun yi imani da shi. Kuma kana jin imanin da kai ka san baka tunanin a duniyar nan akwai abin da zai gare ka baka da musulunci, baka tunaninsa. Annabi ya ce to wannan shine darajar su. Ku gare ku kun ganni a gaban ku ake sauko da wahayin, kun ga mu'jiza kala kala da duk kafircin kafiri ya san gaskiya ne, amma su basu gani ba, duk labari suka ji kuma sun yadda. Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin musulunci. To haka wannan yake kara gaya mana a wannan hadisi, sai ya ce afa usalli afa a usalli fa atawadda, shin sallah zan yi bari in saki alwala? Wanda yake bayyana mana cewa asalin abin da ke wajab da saki alwala shine sallah. Wato kana iya yin alwala ta nafila ko kai wani ibada da shi, amma wajibi na yin alwala shine idan za a yi sallah da alwala, shi yake wajab ta yin alwala. Wannan hadisi a wannan isnadin yana da matsala, amma akwai hanyar da Muslim rahmatullahi alaihi ya kawo a hadisi na 374 ta hanya ce take mai kyau. To idan ka dauki waccan hanya yana tabbatar mana wajibcin alwala ga mai yin sallah ne, amma kuma baya ko da sunna ko mustahabbi na yin ta a wasu lokuta. Mafhum? Tayyib. Haddathana Yahya ibn Musa qala haddathana Abdullah ibn Munayyib qala haddathana Qais ibn Rabi wa haddathana Qutaybah qala haddathana Abdul Karim al-Jurjani an Qais ibn Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman qala قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. Wannan hadisi ya zo daga Yahya ibn Musa qala haddathana Abdullah ibn Munayr, yace Abdullah ibn Munayr ya bamu labari qala haddathana Qais ibn Rabi', daga Qais ibn Rabi' ya bamu labari wannan shi ake cewa at-tahawul, at-tahawul a wurin malaman hadisi shine ka gangaro da wani isnadi sai ka yadda zango sai ka dauko wannan isnadi, shine kai tahawuli min isnadin ila isnadin akhar, shine ka tashi daga wani isnadi ka koma wani isnadi, ana ce masa at-tahawul. Amma a ka'ida kuma na rubutu sai a ce haka ake karanta, ko sai ka ce wa haddathana Qutaybah sai ka ci gaba. So isnadi na biyu bayan mun yi na farko shine wa haddathana Qutaybah, daga Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Abdul Karim al-Jurjani, daga Abdul Karim al-Jurjani an Qais ibn Rabi', daga Qais ibn Rabi' an Abi Hashim, daga Abu Hashim an Zadan, daga Zadan an Salman, daga Salman al-Farisi radiyallahu anhu.
Amin.
Salman al-Farisi ya daga cikin sahabban da suka fi kowa wahala gabanin su fahimci addinin musulunci. Ya yi ta yawo a duniya kasashe da yawa, yana bin kasashen Yahudu da Nasara, kawai iya neman addinin musulunci, ya je bincike akan Yahudanci ya zauna da su sai ya gane ba gaskiya bane. Ya je akan Nasaranci sai ya gane da addinin gaskiya ne, daga baya an gurbata shi yana ta yi har ya tafi gidan yari. Har aka turo annabin ƙarshen zamanin ya zo, shi bai sani ba yana can gidan yari ana masa azaba, daga baya ya zo ya samu addinin. Shi yasa yana da daraja, asalinsa ba Nasare ne, amma ya shiga musulunci. Annabi yana murkira shi yana cewa Salmanul Farisi minna ahlul bait. shi Salman al-Farisi iya daga cikin ahlul bait an ce waye babanka yace ana bunul islam ni babana addinin musulunci ne inji shi ana bunul islam abil islam la aballi siwa hu idza taqaru bi qais aw tamim babana musulunci ne ba ni da baban da ba shi bai ce ba ni da uba ko babayen sa in kuna tunkaho da ku ɗan kais ne ko ku tamim ne ko ku kaza kaza ne yace ni musulunci ne ubana saboda shi musulunci wanda ya sha wahala gabanin ya samu shari'a idan ya samu ya fi gane dadin addinin amma mu da muka same shi a bulus shine kawai ka gada a gidanku tun kana karami baka ma san yaushe akoya maka fatiha ba baka ma san yaushe ka koyi alwala ba ka tashi kana shiga masallacin angogo kuna sallah tun ana kora kusahun baya kuna zama kuna shiga kuna cin karo da alallaka kuna wasa ma ana salam duk ba haka ake yi ba wa zai tuna yaushe koyi alwala babu wanda ke tunawa kai kowa ga ana a gidansu ya koya wannan dadin da arhad da muka samu sai sa muka gagara gane dadin musulunci saboda duk wanda ya samu abu a bulus ya fi raina shi kuma duk wanda yafi jin jiki ya samu abu a mafiya yawan lokaci yafi sanin falu din abu a mafiya yawa ba a kowane lokaci amma a mafiya yawa haka ne to Salman al-Farisi ya wahala shi yasa aka ce waye babanka yace ana bunul islam amma tun da sahabbai masu imani ne har wanda suka samu addinin arhaba ba wanda ya masa rukun sakai narka shi shi yasa Allah yace wa kullu wa'adallahu al-husna dukkanin su kowa Allah masa alƙawarin aljanna saboda dukkanin su suna da kokari kuma sun rike addini din amma a ƴan baya wannan akwai karanci mafhum tayyib qala yace qara'atu fit tawra na karanta a cikin at-tawra inji Salman al-Farisi anna barakata at-ta'am lalle abin da ke sa abinci yayi albarka al-wudu ba'dahu ayi alwala bayan an ci abincin fa zakartu zalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace barakatu ta'am albarkan abinci alwudu qablahu walwudu ba'dahu shine ayi alwala gabanin a ci kuma ayi alwala bayan an ci wannan hadisi dhaifi ne na cikin silsilatu ahadithi dhaifa wal mawdu'a wa asaruha sayyif al umma na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah hadisi 168 magana mafi inganci wannan bai inganta ba amma bisa ga karantarwar yahudawa sai sun yi alwala irin nasu sai su ci abinci bayan sun kammala sai su saki alwala kuma amma mu ba a dora mana wannan ba abin da ya tabbata ga wanda masu ka inganta hadisi din suka kafa hujja da shi shine cewa ya halatta alwudu qablahu shine a wanke hannu walwudu ba'dahu a sake wanke hannu bayan an kammala cin abinci amma ba wai alwala ta shari'a ba wato wanke hannu gabanin alwala da kuma wanke hannu bayan me bayan alwala Salman al-Farisi wanke hannu bayan gabanin abinci da wanke hannu bayan cin abinci wanke hannu gabanin abinci na'am da wanke hannu bayan abinci a cikin hadisin akwai matsaloli kamar haka na farko menene matsayin karanta at-taura ko linjila a yanzu asali in a karanta ne don a san at-taura da injila a bauta wa Allah da su wannan bai halatta ba a yanzu in ka duba cikin suratu Ali Imran aya ta 2 zuwa ta 3 ta 4 sun bayyana mana matsayin Qur'ani da at-taura da injila Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan gabanin Qur'ani yazo at-taura da injila sun yi zamanin su akwai tenuwa din su sun yi sun gama Qur'ani na saukowa to aiki da su kuma ya tashi a aiki ba a aiki da su sai dai mu yi imani Allah ya aiko su amma ba mu karanta mu yi aiki ba Sheikh Abdurrazzaq bin Abdulmusin bin Abbas hafizahullahu ta'ala yana cewa idan kuma mutum yana cikin ar-rasikhuna fil ilmi wanda suka yi dulmiya suka san ilimi sai karanta at-taura da injila don yayi naqabi game abota addinin ya bayyana musu barrar da ke ciki wannan suka ce shi kuma ya halatta balma abun da yake a wurin Allah ibada ne shi yasa a ka'ida din mu karanta don mu yi aiki da shi ne wannan a magana mafi inganci bai halatta ba in don wannan ne kada mu manta akwai hadisi riwaya na Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi alayhi hadisi na 15,156 da sayyidina Umar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yazo wajen manzon Allah cewa jaa Umar ila an-nabi bit-taura sai yazo wajen sayyidina annabi da at-taura sai yana cewa amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab kai ibn al-Khattab kuna so ku sa kanku a damuwa ne kuma bayan ni ina cikin ku alam atikum biha bayda anqiya manzon Allah yace ban zo muku da abu fari wanda yake tacacce tsatsatacce ba shine me shine alqur'ani sai hana sai da mun ce me zaka dauko littafi na al-yahud wa an-nasara an da kana karanta bayan ga qur'ani sai hana shi amma in dai dan ayi nakabi ne ga wanda ya sani dan ya ja su zuwa ga musulunci wannan babu laifi muna da wanda sun yi fice akan wannan Allah ya ji kan Sheikh Ahmad Didat yayi kokari matuka daga sai akan wannan da'awa wajen karanta linjila ya bayyana musu barnar da ke ciki wannan yasa adadin jama'ar da suka musulunta a hannunsa Allah ta'ala kadai ya san adadin su kuma ya bude center musamman a Durban a South Africa inda kawai aikin wannan center shine kira mutane zuwa ga musulunci ta bangaren bayyana musu kuskuren da ke cikin takardun su wannan yasa Saudi Arabia aka bashi hattakin Faisal Award a lokacin saboda hidimar da yayi wa addini a nan yan baya ga irin su Dr. Abdulzakir da Dr. Zakir Abdulkarim Naik yana da kokari matuka da gaske wajen bayyana musu kurakuran da ke cikin takardun su wanda wannan yawan musulutan da ake yasa suka sa shi a gaba hatta kasarsa suka sa shi a gaba da sharri da karirai da batanci dole hakure kuma malishi yake rayuwa saboda sun fahimci da hujja ba za a kare shi ba da karfin hujja ya gagari kowa shikenan me ya saura shine zubar a kama shi a cutar da shi kuma da mun mai abun fada baya fada to akwai wadanda Allah ya mai da su ayoyi ne daga cikin ayoyinsa dan uwa Dr. Abdulabnan Zakir Abdulkarim Naik yana daga cikinsu ya karanta da ciba a taura ko linjila kadai ba dukkan takardun da ake da awara ce al-kutubus sabawiyya ne ya karanta kuma yana nakali a kansu to tunda an yi tadibir da shi an gagara me ya saurayi zai harkar da shi Allah ta'ala ya sai bin jinsa kuma ya nemi wata kasa ya koma yake rayuwa Allah ta'ala ya kara masa kariya a kan Allah ya taimake shi wajen isar da addininsa Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya magana akan wanke hannu da na fara cewa in za a ci abinci ana wanke hannu wannan malamai sun yi maganganu guda biyu akan shin sunna ne a yi ko ba sunna ba in muka duba cikin majmu'ul fatawa ta Sheikh Islam rahmatullahi alaihi a juz'i na biyu shafi na 153 yace wasu malamai sun ce wanke hannu gabanin a ci abinci makarufi ne wasu kuma sun ce mustahabbi sunna ne abin da ya tabbata na cewa mustahabbi ne sunna ne shine abin da yafi karfi cewa makaruhi ne bai da asali musamman ga wanda yake ga hannunsa ya taba wani abu saboda hannun nan akwai kwayoyin cututtuka da yawa da in ba wanki akai ba sai lokaci aje a shiga cikin damuwa kula ga wanne ya zama ga wanda ma ya zama hannunsa ya taba abun da zai cutar da shi ko kuma yana da yakinin ya sa hannayensa wurin da bai dace ba anan malamai suka ce wanki hannunsa na iya zama wajibi saboda kare lafiyar jikinka wajibi ne a karka so da haka akwai irin abin da mutum zai taba aikinsa ne ya san shadda kuma ya je aiki da hannun nan ko aikinsa ne ɗiban shara motar shara yake a gidanta ya gama ɗiban sharan kuma ya zo ya ci abinci bai wanke hannu ba wannan abin da zai ga da zai iya kai shi ga haramci ko kuma mai sana'a ko abin da ya kama wani lokaci a gidanka ma kake wani abin da kai ka san hannun babu tsafta dole sai ka wanke shi kula ga wannan cewa sunna ne ko mustahabbi ne a wanke hannu shine abin da yafi dacewa da shari'a akwai dalilai da dama don ka duba tsarin addini na tsafta ne mu duba alwala muna yi a salloli guda biyar kuma fiye yin halitta ga hadisin muslim da yake bayyana cewa ga mutumin da yake yin alwala guda biyar yace sabai shin mutum ne a kofar gidansa akwai tafki na ruwa yana wanka sabai a cikin kuna ga za a samu dauda a jikinsa suka ce a'a sai ce to haka matsayin alwala da kuke yi don ku yi sallah suna tsaftace ku ne daga dauda da kazanta wannan farabul ne sai kwatanta da shiga tafki a yi wanka in ka ɗauki duk karantarwar addini an gina ta ne a kan tsafta tare da cewa abinda muke kira na cewa annazafatu minal iman wannan ba hadisi bane bai tabbata ba cewa wai tsafta na daga cikin imani ma'ana su zaka iya ta bada ma'ana amma ba hadisi bane annabi bai faɗa haka ba amma dukkan karantarwar musulunci ta gina ne akan tsafta min babil misal mun yi magana akan ayar alwala na ma'ida da zu ayar sura ta 5 aya ta 6 yanka matsa gaba a cikin wannan aya din Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu a cikin the same aya ta 6 in janaba ta kama ku ku yi tsarki ka duba musulunci hatta janaba in ta kama mutun sai yayi tsarki sai yayi wanka sallah da zai sai yayi mai alwala ranar juma'a aka wajabta mana yin wanka ranar juma'a wajibi ne mu duba in zamu tafi hawar arfa ko kuma zamu tafi yawmut tarwiya mu yi wanka in zamu yi umra sai mun yi wanka ranar sallah muna yin wanka wankan nan an wajabta maka duk juma'a sai kai shi saboda me saboda tsaftar musulunci so da ka addinin musulunci addini ne da an gina shi akan tsafta matuƙa da gaske kuma binciken likitanci akwai medical benefits na hatta yawan wanke hannu gabanin musamman gabanin a ci abinci saboda akwai abubuwan da muke da alaka da su da dama wanda suna iya cutar da mu na farko akwai germs a mafiya yawan wuraren da muke na biyu akwai harmful bacteria na ce harmful saboda akwai bacteria that is beneficial ga jikin dan adam to akwai bacteria da ke cutarwa waɗannan guda biyu da germs da harmful bacteria suna nan a hannayen mutane suna nan a kafafuwan mutane suna nan a takalman mutane kuma da su muke mu'amala idan mutum bai wanke hannu bai je ci abinci da hannun yana iya daukan wannan cuta ya saka a cikin sa bacteria kusan a ko'ina kana iya samun ta a ɗakin ka aka iya samu a falon ka kana iya samun ta a bandakin ka kana iya samun ta a ko'ina kana a jikin ka akwai ta a cikin jikin ka akwai ta wanda suke jikin ka in kai sa wasu masu amfani ne ba ta cutarwa in aka yi rashin sa aka samu mara amfani suna overpowered immune system ɗinka sai kai mutum zuwa ga samun cututtuka kuma mafiya yawa germs da harmful bacteria akwai research da aka yi na AF International suka ce kashi 80 cikin 100 harmful bacteria a yanzu ana samun su a wurare manya kamar guda biyar ko abin da ya kama da wannan na farko inda ake samun suka ce toilet seat wajen zama da ake a banɗaki a biya bukata na biyu ana samu akan abubuwan da muke rike a hannunmu kamar mobile phones ko tablets ko iPad da makamantansu su ba a cikinsu ana samun bacteria na uku wannan switch da ake yawan kunnawa na fan ne ko na wutar lantarki ne ko na abin da ya kama da wannan na hudu ana iya samun a jikin hannun kofa ko kofar shiga gidanka ko kofar shiga ɗaki ko shiga banɗaki saboda mafiya yawa kofar nan ba mutum da yake tabawa ba in wani ya kiyaye to rufa ba abin da ya shafe shi da kiyayewa na biyar kuma suka ce irin na'urorin da muke daddannawa kamar remote control ko keyboard na television wanda ana yawan matsawa wanda zai matsa ya kalla wanda zai zo ya matsa ya kalla ko keyboard na computer wanda zai aiki da shi wani ma zai zauna a kai suka ce kashi 80 cikin 100 na kwayoyin cututtuka da suke fitar da mu a yanzu a wuraren da ake daukar su to ka dauki waya wani ya dauka tana faduwa a jikinka ka dauka aka saka goge ta goge wanda kake maybe akwai wani harmful bacteria ko wasu germs a ciki ba ka sani ba wani ya karbi wayar ya yi da ba ka san me ke hannunsa ba kofar gidanka kayi ba ko ya bude ya shiga ko ya fita ya ja ko mai gadin ka da ba ka san me ke hannunsa ba keyboard da kake aiki da shi kada aiki da shi abokin aikinka na yi da shi ko ƴaƴanka na yi ko iyalanka ko sakatarenka na aiki da shi ba ka san me ke jikinsa ba wannan fa ba a magana akan kuma taba takalmi da zaka yi musamman sau ciki da sai ka rike shi ka saka shi waɗannan ana iya samun bacteria a wuraren kuka ce kashi 80 cikin 100 a al'amura ne da muke na yau da kullum wanda wasu ma ba makawa ne sai mun yi su wanke hannu suka ce idan aka wanke shi yadda ya dace shine hanya mafi inganci na busar da germs da harmful bacteria da ke iya cutar da mutane na biyu suka ce wanke hannu yana kare mu daga intestinal diseases akwai cututtuka da ke da alaka da hanji musamman ƙananan hanji da ke cikin mutum asali wurare ne da bacteria suke zama su cutar da ɗan adam asalin shine home of bacteria hanji da ke cikin mutum to in mutum ya yi garaje yana yawan cin abu bai wanke hannu ba zai ta cusa ainihin bacteria a cikinsa masu cutarwa da yake iya kawo matsalar hanji ina zaton wallahu ta'ala alam na zauna a turai na yi shekaru na zauna a saudiya abu ɗaya da na kula da su shine ba sa yadda su ci hanji a abinci amma mu a afirka muna ci ban taɓa samun wanda na tambaya mai dalili ba in ka je halal shop a can za ka sayi shaki za ka sayi kai da kafa za ka sayi duk wani kayan ciki amma ba ka sayi da hanji sannan haka na zauna a Saudiya ba a sayarwa na yi talma sai a nan ba a sayarwa wasu basu ce maka doka ne hukuma ta hana ban samu gamsasshiyar amsa ba a duk wuraren da na rayu amma abinda nake zato hukuma ta hana maybe saboda sanin irin cututtukan da ke taruwa a cikin hanji ne wannan shine tunani na saboda za ka ga su basu cika sai da shi ba ko basu cika ci ba haka ake cire shi a zubar da shi kamar yadda ake zubar da tumbi a ji a wanke amma ba sa sai su wanke tumbin kuma su ci amma hanjin basu cika ci ba ni dai ban taba ga inda a turai hanji ba wai irin layya da ake ko layya suka yi ana iya layya in za ka yi layya ba gida za ka sayar ko ka kawo ba yadda muke za ka yi order ne a halal shop ko kuma a wani masallaci za a je a yanka maka layyar a gyara a kawo maka ko anan suka gyara suka kawo maka layyi dan ka ba sa kawo maka hanji kama mu kuma yana cikin abin da ya fi ɗanɗano ɗin ma aiko wanke hannu malamai suka ce daga cikin medical benefit ɗinsa na bi cikin zamani yana kare mutum da ikon Allah daga common eye infections yawanci infection na ido bincike ya bayyana kashi 92 cikin 100 daga hannu yake shiga ido shine mutum ya ɗan ji wani abu a ido ko sai sa ya tsaya mutsuka ya ga sannan akwai germs akwai harmful bacteria sai saka ya goggoge idon nasa daga nan sai sa idon cuta akwai nau'in cututtukan ido wajen guda 6 da wannan ake samu musamman in mutum ya mutsuka idon sa sai yayi ja suka ce to alama ne na cewa bacteria mai cutarwa shiga idon ko su germs sun shiga da ya mutsuka din sai sa koda bukata ta kama mutum ko ya nemi wani tissue paper ya dan mutsuka wurin ko kuma ya wanke hannunsa gabanin ya mutsuka idon sa in yayi garajen mutsukawa bai yi ba to akwai high probability na cewa wannan yana iya cusa masa kwayoyin cututtuka da suke iya cutar da shi Allah ta'ala ya kare mu akwai abin da ake cewa respiratory tract diseases wato cututtuka da ke da alaka da sheƙan iska kai taking in oxygen ka fitar da carbon dioxide misali cututtuka da suka shafi kaman cold ko flu abin da ke da alaka da yawan tari ko mummunan mura ko abin da ya kama da wannan mafiya yawa ana daga hannu ake samu su suke cutarwa har ya kai ga shiga cikin respiratory system ɗin mutum kusan microorganism da ke cutarwa na wurin an ce 80% daga hannu ake samun su ce sa ka'idan wanke hannu kuma daga kaje ka zuba ruwa kai haka ba in ka taba wani abu ko kai wasu harkoki ko ka gaggaisa da mutanen da kake gaba ka aminta da mai kai ba in za ka yi ka nemi wani abu mai amfani a hannu kamar soap haka na wanke hannu ka wanke hannu akwai research da Harvard Medical School suka yi suna da wani magazin da suke kiransa Health Medical Magazine a ciki suka ce in za ka wanke hannu abin da yake da kyau in kana son rabuwa da kwayoyin cututtuka ka fara jiƙa hannun ya jiƙe jagwab gabanin ka sa komai sai ka zuba abin wanke hannu a kai ko na ruwa ne ko na sabulu in ka mutsuka suka ce sai ka yi mafi ƙanƙanta sakan 15 kana mutsukawa kuma hannun dama ya goge bayan hannun hagu da gabansa hannun hagu ya goge bayan hannun dama da gabansa da tsakanin yatsuka aƙalla sakan 15 kana yi in ka ƙara kuma shi ya fi dacewa zuwa sakan 30 idan ya zauna a hannunka na lokaci kaɗan ka tabbatar da ka yi kamar 30 seconds daga zubawa zuwa mutsukawa tukunna sai ka buɗe ruwa a kai sai ka riƙa wankewa amma mafi yawa duk wani bamu da juriya Allah ta'ala dai rufa mana asiri jarabawa ne shi akwai immune system wanda zai ci bacteria din ma harmful one ko germs idan bai fi karfin immune system dinsa ba sai ka dan tangarda ka dan ya samu shikenan sai abun ya wuce ba wani matsala wani kuma idan abun da ya shigar jikin nasu ya fi karfin immune system daga nan kuma sai ya ga an yi collapse Allah ta'ala ya kare mu duka babu ma jaa fi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kabuda ta'ami wa ba'da ma yufrahu min babi da yazo cikin bayanin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi na abun da yake fada kabuda ta'ami gabanin cin abinci wa ba'da da bayan cin abinci ma yufrahu min fa bayan an kammala cin abincin wannan hadisi yana karantar da mu me ake fada za ka ci abinci me za ka fada bayan ka kammala wato jama'a musulunci yana da dadi musulunci iya da tsari da Allah manna musulunci wala dini ke karantar da kai me za ka yi gabanin cin abinci mu fa a musulunci ko kwanciya za ka yi babarka a jahilci ba san da aka koya maka babu wani addini da ke da tiya da social life a cikinsa kamar addinin musulunci dukkan rayuwarka ta addini ko ta jin daɗi a gaza da kai da za ka yi kasuwa fa za ka je kai kasuwanci akwai addu'a da sai ka yi ka shiga kasuwa kuma annabi ya ce in ka yi ta Allah yana gafarta maka zurbanka tsakaninka da shi kasuwa fa zaka je ka kasa kayan ka ko ka siyo kayan abinci amma ka je shi da sai kai addu'a sai akan kare mata zurbanka in banda musulunci wake da wannan kuma zaka kwanta sai kai addu'a a wani hannu zaka kwanta an zaka kwanta kuma kamar yi alwala ga banninka kwanta duk wannan sai a musulunci wani fa idan ya kwanta yadda ka subhanallah Allah ya kare mu
amin
حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد بن جندل عن حبيب بن اوس عن ابي ايوب الانصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب اليه طعام فلم ار طعاما ما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا ولا اقل بركه في اخره فقلت يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان وانا حديث يقول لك قتيبة ابن سعيد لك ابن لهيئة أصلي أنا ثم مطلع إسناد إنسا شيسا وسمع لم يسكى ضعف وانا حديث ينسب ولا عبد الله ابن لهيئة أما يزم حسن بشواهده توصعين يوي شوى أنساب حديث يأتي مطلع حسن كمان ko Sheikh Muhammad Nasir cikin talkhis na Shama'il Shafi'i 105 ya kawo illar tasa amma Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayh ya kawo wasu hanyoyin da yake ga hadisin suna iya yin karfi ta wannan hanyoyin da an Yazid ibn Abi Habib al-Rashid ibn Jandal an Habib ibn Aws daga Habib dan Aws an Abi Ayyub al-Ansari daga Abu Ayyub al-Ansari kada yace kunna inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman mun kasance a wurin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a wata rana fa qurriba ilayhi ta'amun sai aka matso da abinci a wurinsa kunna inda annabi yawman iya daga cikin ladabin magana maimakon ya ce kunna ma annabi muna tare da annabi kamar a matsayin abokanai sai ya ce kunna inda annabi mun je wajen annabi wannan duka ladabin magana ne ba zai yi kai da malaminka ko kai da wani shugabanka ba ko ya sai ce ni da shi muka yi sai ka ce a'a mun taya shi aikin ko kuma mun je wajensa ba za ka ce safartu ma a shaikhi ba safara shaikhi wa ana ma'ahu ba za ka ce na yi tafiya da malami sai dai ka ce malam ya yi tafiya na raka shi shi ne ladabin magana shi yasa suka ce kunna inda annabi yau ba ba su ce kunna ma annabi ba sai ka ce inda annabi duk ladabin magana ne فقرب إليه طعام سأك كاو في أيام هلتا أبنشي فلم أرى طعاما يتشي سي أن نبي يتشي مسني بلغونا أبنشي كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا da suka ci abin suka kammala sai ya ce ni ban ga wani abincin da aka fara cin sa yake da albarka da yawa a cikin sa ba da yawa a farkon ci wala aqalla baraka fi akhirihi amma zuwa lokacin da aka kammala cin abincin yafi kowanne abinci karancin albarka kuma mafu tayyib wato abincin da muka fara ci a farkon cin sa albarkar da ke cike yace ba ni tuna wani abincin da yake shi albarka dan taba ci amma gabanin mu kammala ci yace ba ni zatan akwai wani abincin da na ci shi ko mai karancin albarka a karshen sa a farkon sa yafi kowanne abincin da yake tuna albarka a karshen sa yafi kowanne karanci kuma duk abinci da yake fa qulna ya rasulullah kaifa hada muka ce ya manzon Allah ya kai akai haka kale yace inna zakarna smallahi hina akalla mu da ku da muka fara ci kowa ya ce bismillah a farkon abincin thumma qada man akala sai wani yazo ya same mu muna cikin ci walam yusammi Allah ta'ala amma shi bai ambaci Allah ba fa akala ma'ahu shaytan sai shaytan yazo ya ci abincin tare da shi dalilin shaytan yazo yana cin lomarsa sai ya dauke mana albarkan abincin da mu wa muke ci kaga bai ce thumma akala ma'ana shaytan ba bai ce tare da mu ba sai ya ce ma'ahu shaytan ashe shaytan din bai ci nasu ba na sai ya ci amma tarayyar su da wanda ya ci ba bismillah shaytan ya zo yake ci da shi kuma sai albarka ta tafi a cikin abincin shi yasa idan aka ci abinci ba a ce bismillah ba albarka sana karewa yana ci abin da muke ciki a yanzu kana cin abincin bayan awa da sai ka ji kamar an yi gobara a cikin babu komai kuma yanzu yara na aka koya bismillah cin abinci wasu yaran ma an kai su makarantar da babu tarbiyyar addini da hannun hagu ake koya musu wani rashin sa'a shine shi ma mai gidan da hannun hagun yake ci ban san ma zai gyara wani ba shi ma an yazo da hagu yake ci wallahi wannan ita ce tarbiyyar da iyayen mu suka mana a yanzu muke cin amanar aikuwa iyaye suka gagara babu wanda ya kai shekara 45 50 55 60 da zai ce ba a saba masa a gida akan cin abinci da hagu ba kuma duka fadiyayen yawanci basu ma san hadisan da ayoyin ba, labari suka ji kawai cewa an hana irin wa'azin turmi ne da ake musu abu a kafa haka a anguwa ayi tayi ba aya ba hadisi. Amma anan mai wa'azin turmi yace a ci da dama, in an ci da hagu shedan da ce shikenan sun rike, ba wanda zai tashi a gidansa ya ce wai yana cin abinci da hagu wai babansa ba ta faɗa ba, ba gaskiya ba ne. Sai dai in babal ita ma 'yan zamani ne, sai dai in zamaninmu a yanzu ne. Amma in dai wai zamanin baya ne, ko ba ta yi karatu ba, ba za ta bari ya ci abu da hagu ba. Haka ne? Kowa ta ji ana faɗa, amma za ka muke koya yayin mu? Abu wanda yake bayani a nan Abuja kai ɗansa makaranta sun zo gida, ya kai su boarding school, sun zo gida sun ajiye abinci sai ga su rufe ido haka can, sai suka buɗe suka ci abinci yana tare da su. A ina suka ce a school ake koya musu? Saboda yana biskul da za a kai su ba a Hausa, saboda su iya Turanci. Ana shiga aljina Turanci ne? A cikin shirme ka taɓa jin wanda ya ji aljina Turanci? Turanci ba yare ba ne? Da mai Turancin ya fi Hausanka? Da mai fi Kadurinki? Da mai fi Fulatancinki? Da mai fi Yarbancinki? Babu wani abun da ya fi, yare ne. In kuma daraja ce, akwai yaren da ya kai Larabci ne, babu wanda ya kai shi. In ba Larabci za mu yi cinkaho da shi ba, yarurrukan da Allah ya bamu Hausa, Fulatanci, Ibra, Yarbanci, Inyamuranci, Kanuranci, Bolanci, ba su da wani laifi, yare ne. Kawai lita'arafuna inna akramakum inda Allahi atqakum. In ba za mu yi cinkaho sai mu ce to Larabci. Amma nan duka yare ne, ba wani abun da ya fi wani. Kuma kowanne ka iya ribar kafa ne. Amma sai muka ba wa Turanci darajar da bai kai ba. Wai Turanci ma za ka yi yaran, wai zai an kai su inda ake da accent, wai British accent. Kuma saboda tsabar iya cin hatsi, in aka ji san sai su ce wai we have been paid in dollar. Sai a yi tawai sai a ce da dala ake biya, wai saboda a yaudare ku. Kuma shi ya yarda. Amma ya ji makarantar ta saboda akwai malamin ayarki. Kuma ana koya yara Larabci. Haka iyayenmu suka mana? Mu ba su mana haka ba. Kuma ka gaya wa kanka gaskiya ba a maka haka a gidanku ba. Turanci ba laifi bane a iya shi, babu laifin da yace a iya, amma laifin shine a bashi darajar da addini da zamani bai bashi ba. Wallahi jama'a anan ma fa da sauki, abun takeicin ka je ka samu matasan Saudiya da ba su da ladabi. Wallahi ladabi in ka musu Turanci, wani ji yake yadda ka san wallahi kai mala'ika rahama ne. Kuma haka aka raba su da Larabci fusa, sai ka samu yaro haifaffen Madina ne, ya tashi har ya shiga jami'a yana injiniyarin Balarabe ne, amma wallahi bai iya Larabci fusa ba, sai dai gargadiya kamar ka ce fijin English da ake a nan wurin, bai iya ba. Kuma bai dame shi ba, me ya dame shi? Ya ji kai Turanci. Haka aka yaudare mu, menene amfaninsa? Yare ne kawai. Da ka iya shi ba wani daraja kake shi a duniyar bare a lahira, kawai isar da sabo ne ka iya e, to je kai wadanda suka iya yaren da'awa ba, shikenan ba mun ci riba da kai. Amma ka zauna kai ta kyakkyala kakare, ba wanda ka kira zuwa gaji ne mai amfanin sa gare ka. Ba wannan wani language ne, mu yi kokari da Allah mu tarbiyyantar da yabu kan wannan. Wadannan su ne fa kananan abubuwa da muke neglecting. Yaro ya tashi cikin taka sai ka ga bai da addini, sai ka ga addini ya lalace. Yanzu mu duba abin da ya faru da wata wannan Raba Muhammad Kunu din nan da ta fita yadda ta bar musulunci, ta tafi Thailand, ta zo ta wuce Canada, domin da ake cinkaho ake bata addini da ita, kuma ita Saudiya ce. Wai har mun wanda ake a TV yau ta ci naman alade, ana murna ta ci naman alade, ta ce da bacon za ta karya, da short nika ta isa kasar, da face cap ta yi rai da tabar musulunci duk menene. Wallahi hijwal yana da alaka da tarbiyyar da ake ba wa yaya. Ba mu in ka zo tarbiyyar da da kar ka nuna masa tilas ne yayi, a kwadaitar da shi akan yi abin da muke kuskure kenan. A tarbiyyar yaro ba ka ta sai ka ci da damar, ga yamar fa'idan ci da damar, kar ka ci da hagu, ga ya masa illan ci da hagu. A addinance ya tashi da kwadayin abin da yake yi, ba wai ya rika yi dan an tilasta shi ba. Idan kika waye gari ko ka waye gari, ɗanka ko ƴarki na ƙyamar zuwa Islamiyya, to akwai matsalar ki a tarbiyya, saboda baki kwadaitar musu yadda ya dace su yi kwadayin zuwan ba ne. In suna ƙyamar sunna, baki ɗauki lokaci kika kwadaitar musu da yadda ya dace su yi karatun addinin ba ne. Idan kin ba su kwadayin abin na sallah, ba za su ƙyamace ta ba. kowa yana son aljanna da aljanna kada sai ka sa yaro yayi kana son telefon eh to wannan akwai shi aljanna kaza akwai aljanna da wannan sai ka sa roƙo dai kana son baka kaza ka gana eh to sai kai sallah in kai sallah zan baka mutumin sallah da yake sallah zai je aljanna ni kuma ina son wanda zai je aljanna ne kwadaitar wa yaro da wannan sai ya tashi yana so to amma matsalar mu shine ba ma sa musu kwadayin abu muna sa musu tilastawa ne shi kuma yaro ba a tarbiyantar da shi da tilas dole da kirkire-kirkire da tunani da nassosi da dabarar magana sai ka sa ko kin sa mata kwadayin abin da suke na ibada mu tashi da kwadayin abu wallahi mun yi karatun addini da muke ne dan iyayenmu sun sa mana kwadayinsa ba wanda ya tashi kuma fa ba wai ingantattun hadisai bane wasu hadisan ba su inganta ba amma da su aka yi ta gaya mana ko muka yadda muke sha'awan abu ina tafiya islamiyya in je yi karatun tsangayin qur'ani mu da mu tafi kwallo muna yi mun zo aka ce mana ga falalan haddace qur'ani wanda ya haddace qur'ani zai shiga aljanna gobe kiyama za a yi wa iyayensa daurin rawani na daraja mala'iku za su masa fareti wannan hadisin muka ji muka dukufa muke yin tun daga isha har asuba a masallaci nake kwana wallahi muna haddan qur'ani in nayi isha ba na gida sai na sallah asuba nake gida a masallaci ba wanda zai shimfudi na sai nayi wata shida ban je na kwanta akan sa ba saboda mai an ba mu kwadayin abin mun haddace amma yanzu ba a yi wa yara sai a dole sai ka je ka dole sai kin je ina bulala ba haka ake yi ba a sa musu kwadayin abin da sansa in ba a sa kwadayin ba tilas ne ran da babu kai ko babu ke din ba za su yi ba to dole sai an sa kwadayin in ba wannan ba muka yi ba za mu ci amanar aihuwa Allah ta'ala ya rufa mana asiri
amin
Allah ta'ala ya samu wanye
lafiya amin
shi yasa a cikin hadisin muslim hadisi na 2018 sai na kara wannan karfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya shiga gidansa idza dakhala rajulu baytahu idan mun ya shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi sai ambata Allah lokacin shiga da abinci qala shaytan sai shi dage ce la mabita lakum wa la asha'a lakum sai shi dai ce yan uwansa ku fita a gidan mutumin nan ya shiga gida yayi addu'a kuma ya ambaci Allah ya ci abinci ku fito ba wajen kwana ba abinci a gidan nan duk gidan da ake ci abinci ake bismillah in ma a ci gidan ba ya ci abinci a gidan sai ka karantar da yayanka ki karantar da yayanki ta ajiye soje da ku kira sunan Allah ga albarkarsa in ba haka ba shedan zai ci abinci da ku kuma shedan kazami ne hannunsa ma da kashi sai zai sa maka abinci haka ko ummi eh abincin haka zai sa miki sai yaro hankalinsa ya tashi saboda mai hannun shaidan fakashi ne kuma abinci ke da za da baki bismillah ba wannan kyaman kashin zai sa ba za ta yi da tabar bismillah ba amma ki zo da bugala ci abinci ko kuma kaci kaci kai bismillah ba ka zan dake ka sai bari sai ka tafi sai ke ya za ka yi da shi ba a tarbiya da kawai tilas ana tarbiya ne da dabara da hikima da sa mutum son abun da kuma kin kishiyarsa akwai yaran da aka rantsar da su kin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro zai ci abinci haka iyayensa suka kashe wuta da suka kashe wuta sai suka dauki abincin bayan abincin da yake so ne bayan sun dauki abincin suka kunna wutar me ke faruwa sai yaro fashi da kuna yana abincin sai suka ce Muhammad ne ya zo dauke Muhammad ya dauke eh yayi ta kuka suka ce to yanzu ka kira Jesus ka yi addu'a ka ce dadashi zai da maka dashi sai zauna yaro ya addu'a sai aka kashe wuta sai aka dada abincin sai aka ajiye masa sai aka ce to annabi ya dauke Jesus ya gato ya kawo maka me yasa ba zai ki Muhammadu ba me yasa ba zai tafi yana kinsa ba kuma haka ake ba wai abu waje dai bane yanzu dabi'a ce haka ake wa yara sai mutum ya babu dalili sai ya ga tsada annabi Muhammadu kada san menene dalili saboda komai tun yana karmi an nuna masa duk sharrin da ya faru gare ka shi ne in zazzabe sai a ce Muhammadu ne ya sa masa amma ka roƙi wani shi kuma zai da maka da lafiya to sai yaro ya tashi ya tsani annabi Muhammadu bai ma san sunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya rufa mana asiri muna da aiki ji a tarbiya حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن ابي بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa na talkhis da tahqiq na shama'il a shafi na 106 ya kawo cewa hadisi ne mai inganci daga ya haibu Musa haddathana Abu Dawud, Abu Dawud ya bamu labari, kala haddathana Hisham al-Bustuwai, Hisham al-Bustuwai ya bamu labari, an Budayl daga Budayl an Abdullah ibn Ubayd ibn Ubayd ibn Umar daga Abdullah ibn Ubayd ibn Umar an Ummu Kulthum daga Ummu Kulthum an Aisha daga Nana Aisha radiyallahu anha as-Siddiqa bintu as-Siddiq qalat tace qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tace mijinta Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace ba mai sanna na Aisha sai musulmi na kwarai mai imani da Qur'ani mumini ba mai kinta sai munafiki Allah ta'ala ya kara mana kauna zuwa gare ta tace manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace idza akala ahadukum idan ɗayan ku ya ci abinci fa nasiya sai ya manta ay yadhkura Allah ta'ala ala ta'amihi yaman tabi ambaci Allah akan abincin ba fal ya kul sai yace bismillah da sunan Allah awwalahu a farkon sa wa akhirahu da karshen sa sai mutun yayi bismillah yace farkon abincin da karshen sai ambaci Allah to da ka duk wanda ya manta in a farko ne zaka ji zai ga ce bismillah kuma mu kiyaye ba fa ka ce bismillahir rahmanir rahim ba a bai tabbata ba a sunna wannan abin da ya tabbata shine iya bismillah zaka fada wani lokaci muna da garaje sai mu kara inda ba ka bismillah in za ka karanta Qur'ani sai ka ce bismillahir rahmanir rahim amma akan abinci ba za ka karanta ba sai dai bismillah in ka manta bayan loma 1 2 3 sai ka ce bismillah sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ko da a loma ta biyu ne ya Allah ina kiran sunanka a farko da karshe to a wannan halin ko shedan ya fara ci da kai zai koma gefe yana harawa bai sai ci abincin ba wanda ma ya ci zai dawo da ikon Allah مفهوم طيب حدثنا عبد الله بن صباء الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى أن مأمر أن هشام بن عروة أن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليها wannan hadisi yana cikin Bukhari hadisi 1858 cewa Abdullah ibn Sabba al-Basri yace Abdul Ala ya ba mu labari daga Ma'mar ibn Rashid daga Hisham ibn Urwa daga babansa shine Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwaylid al-Umar ibn Abi Salma daga Umar dan Abu Salma annahu lallashi dakhala ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya shiga kan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wa indahu ta'amun a wurin manzon Allah din akwai abinci fakala sai yace udunu ya bunayya matso kusa da kai da ni dan ya kai dan dana wanda yake bayyana ya halatta dan da ba kai ka haife shi kace zo dana duk wanda ka haife shi kace zo dana ba laifi bane ba ya nufin ka canja masa baba bane sai dai kana nufin ka kai mutumin da zai iya haifansa shine sai yace masa udunu ya bunayya matso dan dana wannan yana daga cikin ladabi in kana son ladabtar da yaro karka ce zo Muhammadu ko da ba danka bane sai kace dana zo duk inda ka ganshi a masallaci yana wani abu da yaje sai kace a faraba kuma ya da yara sai sai kace zo dana shekaransa 10 15 16 kana fada sai ya miso saboda ka ce zo dana ya fi ka ce kai yaro zo a zo dana shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah cikin al-Jami' as-Sahih juzuki na farko shafi babi na 84 ya bude babi da ke bayani na cewa babur rajul as-saghir ya bunayya shine babin da ke karantar da mutum ya ce wa dan da ba nasa ba ya ce zo dana ya halatta in dai shekaru sun kai ki haife ta ko ki haife shi sai ka ce zo yata to duk inda za ka yi mutum gyara sai ka ce zo dana ko zo yata ko kai ka haife shi ko ba ka haife shi ba yana kara masa nutsuwa ya saurara don ka nuna kai uba ne gare shi ko ke uwa ce gare shi to wannan ya fi sa ya nutsu amma ka ce kai zo yaro zo to baka kira shi da kira na nuna cewa kana da power a kansa ba wannan shi yasa da tashi da aka yi duk wanda yake yara san tarbiya ai abokin babanka babanka ne makwabcinka da suke ciyayya da babanka babanka ne in ya ga kai laifi sai ya kira kai da ke ka in ka je gida ka fara sai a ce yayi daidai sai a ji a masa godiya irin ka ga dan makwabcin yayi laifi sai ka dan rankwashe shi kai fada sai ka ji an kai ka kotu Allah ya rufa asiri ali haka ake yi wallahi sai ka ji an tafi ko da cewa lafiya da kina na mugu kuma da gaske yake ai muna da matsala mai girma sai dai Allah ya rufa mana asiri amma al'amuran ne ba mu dauko hanyar a gyara su ba kuma da sunan wai son yara ko ba so bane batawa ne a yadda yara suke tashi din ba a tarbiyyantar da su addini ba nan gaba shekara 30 sai mu zama abin tausayi sai ka rasa ina addinin yake je ka kasar Misira babu ilimi ne amma da aka yana yake da shi na addinin ka je ka yi yawo a cikin kasar ka gani duk wanda ya tafi irin su Al-Qahira ko ko irin su Bursa'id, Port Said haka, su Alexandria, yayi yawo, sai rasa tu ina Laraban su ina addinin yake. Ina addinin yake. Allah ya rufa mana asiri. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياء عن أبيه رياء بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول أذن يا طيب أخوة قيام بنينا طيب مين أنت نمان كم أصلاب أخوة قيام بنينا طيب هو ونجيس دوائي ونجيس دوائي أخوة أصفادة أيضا سيخو قيام بسينا طيب udunu ya bune yace matso ya kai dan dana ya ga Abdullahi Amr ibn Abi Salma sai bashi umurni guda uku na farko yace samillahi ta'ala in zaka ci abinci kace bismillah haka ake karantar da yara sai ka tare yara ku ci abinci waye koya maka ci abinci a rayuwarka waye koya maka wallahi iyaye su koya mana Allah ya ji gan mahaifanmu na fi shekara 5 da babana nake cin abinci kuma yana yi ne abincin dare da mu dan ya koya mana ya zama mu ci abinci kowa sai an koya masa yadda ake wanke hannu kuma ka zo kasa sai kai bismillah an ji ko mu ci abincin sai a ce to kowa ya sada hannunsa wannan duk haka aka yadda ake karantar da tukin mota ka koya gama cin abinci kuma a sa ka zauna kana ci ana ga yadda kake ci cewa ci na gaban ka a wurin aka koya mana sai ka taba sai ci a ci gaban ka ci gaban ka haka iyaye suka koya mana amma yanzu ba haka ake yi Allah ta'ala ka ba mu ikon gyara.
Amin.
Yace sammillahi ta'ala zo yaro karami zo yaro ambaci Allah zo dan dana ka kira Allah na farko na biyu yace wa kul bi yaminika ka ci da hannun dama. Nayi magana akan ci da hannun dama ba a ci da hagu. In mutun ya ci da hagu girman kai ne. Ba a ci da hagu. Kuma ba wai ci da hagu hagu wai ka ci abinci da hagu ka sha da dama da hagu ka ci da dama ka ci da hagu ka sha da hagu ba dan wasa gaske sai ya rika ci da dama yana sha da hagu wanda ma bai halatta ba sai dai hannun da kake ci na daman ka aje din zaka sha abu sha ka dauka ka sha da dama amma da hagu bai halatta ba annabi ya ga wani sahabi yana ci abinci da hagu sai ya ce kul bi yaminika sai ya ce la asadi ba zan iya ba sai annabi ya ce lasta ta'ata har abada ba zaka iya ba tun daga ranar har ya bar duniya hannunsa na dama baya zuwa bakin sa saboda yayi taurin kai an masa kuma mummunan addu'a ta bi shi shi hannun hagu ba a so ya kai wani abu bakin ka ko shan ne sai dai ka aji abin dama ka sha da hannun dama ke sai yace wa kul bi yaminika duk wannan sai an karantar da yara yadda suke koyan tukin mota haka za a karantar da su yadda suke zuwa lab a koya musu chemistry da physics wallahi ka za a koya musu cin abinci kuma wa kul min mayilika ka ci gaban ka abinci sai an koya yaro ci gaban ka kar ka ci gaban wani ko shi dai ne ci daga wansa yaji inda zai tsaya amma yanzu duk ba haka ake yi ba Allah ka rufa mana asiri haddathana ma'mur bin ghayran qala haddathana abu ahmad az-zubairi qala haddathana sufyan ath-thawri an abi hashim an isma'il bin riya an abi riya bin abida an abi sa'id al-khudri qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min ta'amihi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana waja'alna minal muslimina wannan hadisi cewa Abu Sa'id yace manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi in ya kammala cin abinci sai yace alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah alladhi wanda at'amana yace yadda mu wa sakana ya shayar da mu waja'alna minal muslimina kuma ya sanya mu a cikin musulmai wannan hadisi magana mafi inganci bai inganta ba akwai cikin tahqiqu kalimat tayyib na Sheikh Islam rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tahqiqi a shafi 188 ya ce bai inganta ba wanda ya inganta yana gaba haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana yahya ibn sa'id qala haddathana thawr ibn yazid an khalid ibn ma'dan an abi umama qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha rufi'at al-ma'idatu bayna yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan ghayra muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana wannan hadisi daga Abu Umama kale yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya kasance idza rufi'atil ma'idatu in an dauke fadan abinci gaba gare shi bayan ya kammala ci ko an dauke akwashin abinci wato wannan abin da ke ga mana a sunna in kun gama cin abinci to a tattara kwanukan cin abincin da wuri ba wai dai bane a ci abincin a kammala minti 15 kuma kwanukan su yi awa uku tsakaninku kun ci kun gama wata kila ba sauran wani abinci wani kuma ya zo shi a tare masa da kudayensa ko kuma an bata abincin ba zai iya ci ba kuma ya zo an tada kudayensa mai amfanin sa shi yasa a sunna ana gama cin abinci to a tattara abu musamman idan wani na akwai tsammanin wani ya zo wajen ko da bako ne da azo ana gaggawa an yi baki to gara ayi da wuri shi yasa idza rufi'atil ma'ida da gagama cin abinci sai a dauke kwanan cin abincin ana daukewa min bayne rihi daga gaba gare shi ya kulu sai ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah hamdan kaseeran yabo da godiya mai yawa mubarakan fihi mai albarka a cikin sa ghayra muwaddi'in ismul maf'ul ne muwaddi amma ana fasara da ghayru muwaddi'in wato mu ba mu kasance masu barin godiya ga Allah ba shine kenan ba za mu bar gode masa ba wala mustaghna anhu rabbana kuma mu ba masu wadatuwa daga gare shi bane ba ran da zamu kai barkin da zamu ce yanzu ba mu bukatan Allah mu kullum muna bukatan sa ko ba mu koshi daga gare shi ba muna nema mai mana karin ni'imomin sa wannan tace addu'a da ake koya wa yara da kuma manya alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana sai yaro yayi bismillah in ya kammala yayi wannan in ma gabaninka haddace in ka gama cin abinci sai ka ce alhamdulillah aqalla kai sunna din koda ba za ka yi kada ba ka fara da bismillah ka rufe da alhamdulillah wannan kuma ita ce abinda magabata suke karantarwa tun a zamanin da ilimi bai yalwata ba sun san bismillah sun san alhamdulillah kuma haka suke a bakin su duk aikin arabi sai an ce bismillah kuma an gama sai a ce alhamdulillah so da haka mu tabbatar muna yi sannan kuma mu koya ga ayyuka Allah ta'ala ya taimake mu
amin
حدثنا أبو بكر بن محمد حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع الهشام البستواني عن بنيه بن ميسرة البقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم وانا حديثي دغا ابو بكر محمد بن عبار يتي وكيف يا بامو لاباري دغا هشام البستوائي دغا بذير بن ميسره دغا عبد الله بن عبيد الله بن عمير دغا ام كلثوم دغا نانا عائشه رضي الله عنها قالت تشي قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci safata gare shi ya kasance ya akulu ta'ama yana cin abinci fi sittatin min ashabihi tsakanin sahabbansa guda shida faja'a arabiyyun sai mutumin kauye ya so mafiya yawa mutanen kauye an bi samun su da karancin ilimin addini da na rayuwa har a yanzu haka ne yanzu ka iya ahlari ko 40 hadis in ka je kauye sai su dauka shi Usman dan Hodiya ne ya dawo mujaddadi sai su dauka mujaddadi ya dawo na je kauye da awa na samu limamin da ya zo birni ya yi sallah mun gama ta'alim haka ina zuwa lokacin da duk sati kauye na karantar ya ce akar makalla mun je kauye ne muka bi wani liman sallah limamin bai da kocar bi na ce ako ya ce mai matsayin sallar tamu na yi shuru ina tunanin mai zan ce sai ce amma fa ni na sake sallata kuma shi ne liman a kauyen amma riga sake sallah kasan aka je da awa kauye wani lokaci in ka gamu sai kamar na uzuri sai mu zama kamar kauyawa ba kuma duk abin da muka fada a nudin mun je kawai haka za mu fara fadan sa ba wani in ka fada sai ka sai barar da addinin nasa ma to a hankali ake karantar da mutane wanda bai iya ba sai ya je ya shagaltar da su da mustahabi a ita sabani in ka je da kadaitar da Allah zaka fara koya musu su kadaita Allah shi kadai saboda har yanzu kauye akwai son addini amma akwai shirka da bid'a ko mutum ya je sai ya gane mai aulawiya mai priority da preference sai ya gane ya fara musu kuma dan kadan ake yi kuma ya je ya ci abinci irin nasu ya sha abu irin nasu kada tashi tafiya dauki ruwansa na suwan wata daga Abuja shiga kauye da awa ruwan kauyen za ka tafi in baka shirya ba to akwai matsala in muka shiga da awa kauye ba ma zuwa da abinci sai mu je mu yi kwana uku a lokacin kuma abincin kauye muke ci Allah shine sheda babu dadi babu tsama Allah ta muke ci da in baka ci abincin mutum ba sun dafa ku ce ba za ku je ba za su je ku ba kun zo da abinci a buɗin mota a food flask kuma ka ce ka zo masa da'awa da ruwanka a boot kai ba da'awa ka zo ba ai in za ka yi da'awar sai ka sadaukar da kanka haka za a dako zogale ka diba a sa masa karago garin karago kana ganin sa da idan sakamin zai ma sallama kuma ka za ka ci in kana da dan wani abu da ka boye kake so ya taimaka maka sai ka sa a jakarta wani dan burbudin kidishi ko dan bun nama nan ma ka shiga ne don zo ga shi sadaka ba kai da su ba mutumin kawai na zuwa yana cin abinci fa aka da hobi bi kuma tayini abincin da aka ce masa matsokaci da yana zo a loma biyu sai cin abincin gaba ɗayan sa fa qala rasulullah sai manzo Allah yace law samma da dai yace bismillah la tafakum wallahi da abincin biya ishe ku amma yazo daga kawai bai bismillah ba loma biyu ya cinye kuma ku da shi ba wanda ya koshi shine aihuwar guzuma an ji Hausawa kenan ko ku da kamar tayi ba ku koshi ba shi ma bai koshi ba kuma matsalar da yace ba ai bismillah bane abincin kuma ya kai ya gaba za ka yana shi ne in ka dai sai ya ci addinin wannan hadisi yana da shahida cikin littafin Musnad na Abu Ya'la a hadisin 7753 cewa ya inganta da hanyoyin sa kenan حدثنا حناد ومحمود بن الزيرات قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي سائلة عن سعيد بن أبي بريدة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو أن يشرب الشرب فيحمده عليها وانا حديث يأتي سيد مسلم حديث يدوب بيو قريبا قيد أربعين أخو cewa annabi tsira da aminci sabbata a garin shi ya ce kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya kawo cewa inna Allah lalle Allah la yarda yana yadda wallahi Allah yana yadda da bawansa ayya akula al-akala da zai ci abinci aw ayya sharaba sharaba ko ya sha abin sha fa yahmadahu alaiha sai ya gode wa Allah ka zo cin abinci ka ce bismillah sai ka ci abinci ka kamala sai ka ce alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا ko kace alhamdulillah gabanin ka iya wancan in kai wannan wallahi Allah yana yadda da kai
sallallahu akbar
shi fa Allah yadda da kai fi aljanna dadi yaddar Allah yafi aljanna dadi ko annabi ya yadda da kai karamar magana ne an tambayi imamu qaqa rahimahullah cewa menene yafi komai dadi a cikin aljanna menene kake tunani yasa za ka ga mutum ya samu shaukin aljanna yace fiha rasulullah yace abinda zan gaya mutum kawai a aljanna ya ji dadi shine gaya masa in ka shiga cikin ta akwai manzon Allah za ku hadu a cikin ta fiha rasulullah kawai shi abinda ke ya ganin shaukin aljanna kawai kace mutum a cikin aljanna akwai manzon Allah to anan fa Allah ne da kansa zai yadda da kai haka in ka sha ruwa ka gode wa Allah mutum nawa ke cin abinci ko abin sha yayi addu'a yayi godiya ga Allah dan kadan ne a yanzu slowly but surely kwaikwayo da rayuwar turai tana raba mutane da ladubba na addini wannan shine gaskiyar magana a hankali ana ta rabuwa da karantarwar addinin ba a sani ba kuma wallahi ba wayewa bane ba mai wayewa shine ka samu freedom ka ci naman alade ga wannan ya rike tayirin ta ji ta ci naman alade ta fito tsirara ta sha giya ran farko ta karya da naman alade aka nuno a TV tana cin alade washe gari ta sha waye aka ce to ga tana shan giya kuma aka ce ta cire hijabi ta sa face cap ta sa gajeren wando wani na community abu dai saura mata sai kuma ta san namiji shine boye wayewa shine ta san namiji ko bata yi aure ba shine an kai ta kololuwar wayewa a ci alade a sha giya a yi fasikanci to shine an waye
سبحانك
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka jikan yayin mu da malamanmu Allah ka jikan yayin mu da malamanmu Allah ka jikan yayin mu da malamanmu Allah ta'ala ka ba mu ikon tarbiyantar da kanmu da yayanmu akan addinin musulunci Allah ka ba mu ikon tarbiya ta addini Allah ka kare mu daga cin amanan haihuwa Allah ka kare mu daga cin amanan haihuwa Allah ka kare mu daga cin amanan haihuwa Allah ta'ala ka hada fuskokin mu a gidan aljanna sati mai zuwa idan Allah ya kai mu ba zan samu karatu ba saboda ina da wani uzuri da zai tsaye da ni shi yasa na ga barin na danyi karatun da yawa insha Allah don haka na bar muku daga wannan sati har mai zuwa a yi ta nazari ba kuma nazarin kafin ba kowa ya tabbatar sati mai zuwa a gidansa ba a cin abinci sai an yi bismillah kowa sai ya yi ba a yi sai an yi hamdala kuma sai an haddace ita addu'ar hamdala din sannan ya tabbatar da kowa ya cin abinci da hannun dama kuma a tabbatar ana wanke hannu yadda shari'a ta karantar kuma a koya yaro ta daga gabansu duk wannan a koya yara a ci da dama a wanke hannu kuma a rika ci ta gaba a dan ajiye cokali ya huta shi cokalin ba bid'a bane amma yara su koyi cin abinci da hannu din kai a gidan ku akwai maka da cokalin ba a sama ka samu ba kai kuma kana kame da tarbiyyar gidansu ci da cokali اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله تعالى اعلم.